Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60, 49 da kuma 41 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 11 ga watan Fabrairun shekarar 2019. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe a shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan na safe agogon Ghana. 12 dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya.
Dakarar rajin kare demokradiyya a Syria, masu samun goyon bayan Amurka sun ce sun sake kwace yankuna 41 daga hannun mayakan ISIS. Gwamnatin Amurka na fuskantar gabatowar wa'adin ranar Juma'a na samar da kudaden tafi da harkokin gwamnati. Koriya ta Kudu da Amurka sun rataba hannu a wata sabuwar yarjejeniyar ci gaba da zaman sojojin Amurka a kasar.
A jam'iyyar mu mun yadda abin da ƴan takara akan mataki uku.
Kanawa, assalamu alaikum. Idan kun sabi PDP ni alkawari na.
Manyan 'yan takarar shugaban ƙasa a Najeriya kenan Muhammadu Buhari da Atiku Abubakar suke tallata manufofinsu yayin da suke kan yakin neman zaɓe, za ku ji ƙarin bayani. To halin da ake ciki, zaɓi tsakanin waɗannan manyan 'yan takara ya haifar da ɓaraka a ƙungiyar dattawan arewacin Najeriya.
Wannan ra'ayinsu suke yi, mu ma ra'ayinmu muke yi, amma mu muka kai ba dakir saboda kowa.
Muna da cikakken rahoto kan wannan dambarwa, sannan Sarfila Hashin Gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya. Amma ku duka sai Muhammad Hafiz Baballe ya karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan kun waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Dakarun rajin kare demokradiyya a Syria, masu samun bayan goyon Amurka sun ce sun sake kwace yankuna 41 daga hannun mayakan ISIS a kokarinsu na kakkaɓe wuri na ƙarshe da ya rage a hannun mayakan a gabashin Syria. Mustapha Bali, mai magana da yawun dakarun rajin kare demokradiyya SDF a takaice, ya aika da saƙon Twitter a jiya Lahadi cewa dakarun SDF sun lalata shamakin kariyar ƙauyen Bakhuz. To amma wai har yanzu ana ci gaba da kwabza mummunan fada. Wani kwamandan SDF ya fada wa kamfanin dillancin labarai na AFP jiya Lahadi cewa yanzu haka ana kan gwabza fada, mun kaddamar da farmaki kuma mayakan na dada dannawa. Dakarun na SDF tare da taimakon hare-haren jiragen saman gamayyar sojojin da Amurka ke jagoranta na yakar IS a fadin kilomita 4 murabba'i da ya hada da Baghuz wanda ke kusa da iyakar kasar Iraki. Yanzu haka gwamnatin kasar Amurka na fuskantar gabatowar wa'adin ranar Juma'a na samar da kudade na tafi da kimanin rubi'in ma'aikatan gwamnati a kokarin kauce ma sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati bayan kawo ƙarshen rufe ma'aikatun da aka yi na lokaci mafi tsawo a tarihi na kwanaki 35 a watan jiya. Har yanzu musabbabin takaddamar shine batun samar da kuɗin gina shamaki akan iyakar kudancin Amurka da Mexico, inda shugaba Donald Trump yake neman dala biliyan 5.7, a yayin da ita kuma jam'iyyar adawa ta Democrat ga dukkan alamu ke shirin tayin amincewa da wani adadi amma ƙasa sosai da abinda shugaba Trump ke bukata. Wasu daga cikin 'yan majalisa sun faɗa a ƙarshen sati da ya wuce cewa sun kusa cimma yarjejeniya, duk da ba a san abinda Trump zai amince da shi ba ne. Amma a jiya Lahadi, Sanata Richard Shelby daga jihar Alabama, wanda yake jagorantar tawagar 'yan jam'iyyar Republican ta mutane 17 na ɓangarorin majalisa da suke ƙoƙarin cimma yarjejeniya a kan kuɗaɗen tsaron kan iyaka, ya faɗa wa gidan talabijin na Fox yana tunanin tattaunawar ba a samu ci gaba ba zuwa yanzu, ba ni da ƙwarin gwiwa ko za mu samu matsaya. lokacin da jiragen yakin saman Faransa suka yi barin bamabumai akan motocin daukar kaya guda 40 da ake zargin na 'yan bindiga ne a satin da ya wuce a kasar Chadi, kasar da ta yi wa mulkin mallaka. Ta nuna a shirye take a fili ta kulla dangantakar sojoji a kasar ta arewacin Afirka. Amma masu saka ido ciki har da shugabannin 'yan adawar Chadi suna tambayar ko hare-haren jiragen saman da ta kai an yi nufin a yaƙi 'yan ta'adda ne ko an yi ne don ƙara ƙarfafa shugaba Idris Deby wanda ya jagorance kasar kusan shekaru 30. Ranar 3 ga watan Fabrairu, jiragen yakin saman Faransa suka kai farmaki akan jerin gwanan motocin ɗaukan kaya da suke ɗauke da makamai da suka shiga cikin Chadi daga makwabciyar ta Libya, wanda aka yi kwana 4 ana kai musu hari da jiragen sama. Faransa ta amsa neman taimakon da gwamnatin Chadi ta nema, inda ta kirawo kasar mai muhimmanci a yaƙi da 'yan ta'adda. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Ƙasar Koriya ta Kudu da Amurka sun rattaba hannu a wata sabuwar yarjejeniyar sharar fage a jiya Lahadi, ta yadda Koriya ta Kudu za ta ƙara yawan kuɗaɗen da take biya don sojojin Amurka su ci gaba da zama a cikin ƙasar. Ƙasar Koriya ta Kudu za ta biya wajen dala miliyan 890 a ƙarƙashin sabuwar yarjejeniyar ta wucin gadi, wajen sama da dala miliyan 60 da akan kuɗaɗen da ta biya a shekarar da ta wuce, ba kamar sauran yarjejeniyoyin ba wanda suka yi har shekara 5. Jiya Lahadi ita ce kaɗai da aka na shekara 1 wanda zai sa ƙasashen biyu su koma kan teburin tattaunawa a 'yan watanni masu zuwa. A cewar kamfanin dillancin labarun Koriya ta Kudu Yonhap, yarjejeniyar dole ne ta samu amincewar Majalisar Koriya ta Kudu, wanda ake sa ran za su amince a watan Afrilu. Dubban mutane sun fito a jiya Lahadi a Madrid, babban birnin ƙasar Spain, suna kira da jami'un siyasa masu ra'ayin riƙau da su yi zanga-zangar yin watsi da tattaunawa da gwamnati mai ci take yi da 'yan awaren Catalan. Suna ɗaga tutar ƙasar Spaniya. Magoya bayan jami'ar masu ra'ayin riƙau, wato Conservative Popular Party, da na masu ra'ayin 'yan mazan jiya, wato Far Right Box, sun fito kan tituna a Madrid, inda suke kira da Prime Minister Pedro Sanchez da ya sauka daga kan karagar mulki sati da ya wuce. A buƙatar da 'yan awaren Catalan, gwamnatin Sanchez ta amince ta naɗa wani mai zaman kansa a tattaunawar da za a yi a tsakanin jam'iyyun. 'Yan siyasa masu ra'ayin 'yan mazan jiya tare da magoya bayansu sun zargi gwamnati da yaudararsu a kan wannan ci gaba.
A gaida Muhammad Hafiz Babalawan da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, da farko a Najeriya, tawagar yakin neman zaben shugaba Muhammadu Buhari ta yada zango a jihar Zamfara, jihar da ke fama da takaddamar mutumin da zai tsayawa jam'iyyar APC takarar gwamna, inda karan farko shugaba Buhari ya yi tsokaci kan wannan rikici a gaban magoya bayan jam'iyyar. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Murtala Faruk Sanyin ya aiko mana daga Gusau.
Wannan ko yana da nasaba da takaddama da cece-kuce da ke tattare da zaben fitar da gwani na jam'iyyar a jihar, wanda ya haifar da hukunce-hukuncen kotu daban-daban, a yayin da hukumar zabe ta yi matsayar cewa jam'iyyar ta APC ba ta da 'yan takara a wannan zaben mai zuwa kwata-kwata a jihar ta Zamfara. Shugaba Buhari ya bayyana dalilinsa na kin daga hannun kowane ɗan takara, wanda shi ne karon farko kuma da ya yi kalami a bayyane akan wannan badakala ta jam'iyyar a jihar da ma wasu jihohin da ke da irin wannan matsala.
A jam'iyyarmu mun yarda abin da 'yan takara a kan mataki uku. Wanda muka yi a jihohi kamar guda 8 ba a samu jituwa ba. Wasu sun kai ƙara saboda haka dukkan rabar da ake yi don abu yana wurin shari'a za mu dakata. Amma idan Allah ya yarda daga yau kafin asabar mai zuwa a fara zaɓe, ita hukumar zaɓe za ta faɗi wanda ta yarda da shi a gundo a zaɓi wanda muke so.
To sai dai gwamnan jihar Abdulaziz Yare Abubakar da shugaban jam'iyyar ta APC na ƙasa Adams Oshiomhole da suka yi ta sukar lamirin juna akan wannan matsalar a can baya, da alama sun mai da wukakensu kube sa'ad da suka yi muwafaka akan matakin ɗaukar ƙara a jawabansu daban-daban, wanda watakila ke alamta yiwuwar gabatar da 'yan takara na bai ɗaya kafin ranar zaɓe.
Muna da ƙalubale da hukumar zaɓe, wacce jam'iyya ta ƙasa ta koma garzaya a kotu domin tilasta ma hukumar zaɓe cewa dole ne ta ɗauki sunayen 'yan takara a wannan jihar. In Allah yarda, kafin zaɓe wannan zai tabbata insha Allah.
Muna kotu na biyu cewa abin da ainihin ya yi da gaske bane. Za mu siya cewa lele a tsafara ba za mu yadda ba a ba PDP three position. Su kotu za su yi gaskiya, yi kotu ya gaskiya dole za yi zaɓe, amma ba za mu yi fada ba. Mu yadda cewa abin da Allah ya ce zai faru Allah ba zai canza ba.
Alamu sun nuna cewa magoya bayan bangaren gwamnan jihar ne suka makare filin gangamin taron, wanda ya bayyana a fili ta yadda suke kiran sunan koguna a duk lokacin da aka ambaci jihar Zamfara, yayin da kuma sauran 'yan takarar gwamna su takwas da ake yi wa lakabi da G8 da suka ja daga da ma magoya bayansu duk sun kaurace wa taron. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
Gaida Murtala Faruk Sanyina. To shi kuwa ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar PDP kuma tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar a Kano ya da zangonsa ga Mahmud Ibrahim Kuri da ƙarin bayani.
Kanawa, assalamu alaikum. Idan kun sabi PDP, ni alƙawari na arzikin Kano kasuwanci ne, arzikin Kano noma ne, duk waɗannan hanyar arziki yanzu an kashe su. Na ɗauki alƙawari zan dawo muku da martabanku na arziki da kuma kasuwanci idan kun zaɓi PDP. Baya ga haka kuma aikin haji zan kawo muku walwala insha Allah. PDP
Alhaji Atiku Abubakar kenan da ke yi wa jam'iyyar PDP takarar shugabancin Najeriya yayin gabatar da jawabin neman ƙuri'a a Kano. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ƙungiyoyin rajin demokuraɗiyya suka ce suna bibiyar yadda hukumar zaben Najeriya da hukumomin tsaro ke shirye-shiryen tunkarar zaben da za a fara ranar 16 ga wannan wata, wato ranar Asabar. Kwamar Abdulrazak Wakili shine shugaban kungiyar Organization for Community and Civic Engagement.
Gaskiya zaben 2019 yadda ake tunkarar sa, zan iya cewa kamar ita hukumar zabe yadda na bibiya al'amuran su, ina ganin a shirye suke, kuma ina fata zaben 2019 zai zo da inganci fiye da na 2015. Na'urar cancance mai kaɗa ƙuri'a wato yanzu ta samu inganci fiye da da. Ta ɓangaren tsaro gaskiya da da ne kafin a yi canje-canjen nan akwai matsaloli da yawa wanda da mu ƙungiyoyi masu zaman kanmu da jam'iyyu da jama'ar gari ma suna ta koke-koke a kai. To amma yanzu kaga an canza shi shugaban hukumar 'yan sanda ta ƙasa, wanda wannan sabo ne, kuma yana fara da canje-canjen guraren aiki na su kwamishinoni na jiha.
Sai dai tsohon ministan harkokin waje na Najeriya Alhaji Sula Lamido na mai ra'ayin cewa kamata ya yi a ilmantar da 'yan ƙasa kan martaba hukumomin tsaro a kowane yanayi maimakon jin tsoronsu.
Idan mu 'yan Najeriya matsayin sanin haƙƙin kanmu da 'yancin kanmu da kuma ainihin cewa mu 'yan ƙasa ne ana yin abu da mu, idan muna ganin samu zama ragwaye, muna tsoron hukuma ko ta 'yan sanda ko ta soja ko na ruwa ko na sama ko muna tsoron INEC ko katsarin presidency, ma'ana gwamnatin tarayyar Najeriya ka tsoronta, ko gwamnatin jiha ko ta APC ce ko ta PDP. To ita mil har yanzu mu kai matsayin da yake zama ce mu yayin na ƙasar nan ba, ma'ana shi ne ɗan ƙasa baya jin tsoron hukumar ƙasarsa akan kama karya, sai dai girmansu akan cewa zaka rakinsa.
Alhaji Sula Lamido kenan tsohon gwamnan Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Tumarala a gaida takwara, har yanzu dai muna batun zaben na Najeriya ne, inda bayan matsayar da shugaban kungiyar dattawan arewa ta Northern Elders Forum Professor Ango Abdullahi ya dauka, wacce ce shi tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar zai mara wa baya, sashin manyan kungiyar ya yi wani taro a Abuja domin kalubalantar matsayar ta Professor Ango Abdullahi daga Abuja ga rahoton da Nasir Adam El-Hikaya ya aiko mana.
Jigon sabuwar tafiyar mai takin kungiyar dattawan Arewa Initiative Alhaji Sani Zangon Daura ya ce su shugaba Buhari suke marawa baya don tazarci bisa mulki. Zangon Daura wanda ya kawo misalin yadda ake samun bambancin ra'ayi tsakanin mutane ko da gida ɗaya ne ya ce shi da Farfesa Ango Abdullahi tamkar ƴan uwa ne amma a siyasance sun raba hanya.
Duk mai son Najeriya din nan da karuwar arziki ba a yi waso san kuɗi da kuɗin jama'a ba to ba da wani wanda zai dauka kamar Muhammadu Buhari a yau har a gobe cikin iko Allah matukar muna ra'ayi.
Sani me faru ne a wannan kungiyar me ya jawo bambancin ra'ayi ne ya zama wanda yake mukarrabin ka ne shi Farfesa Ango Abdullahi ya dauki wata matsaya da ta yi bambanci da taka
to ai wannan sha'ani ne na ra'ayi a gida dai ana samun bambanci abokai ana samun bambanci kuma abokan takarmu ni da shi ni da Farfesa Ango tana nan har mu mutu ya'yan ma suna nan ci gaba da ita amma wannan sha'ani ne na ra'ayi ga ra'ayin shi can ni kuma ga ra'ayi da nan saboda haka wannan ra'ayin su suke yi mu ma ra'ayi mu muke amma mu muka kaba dakir saboda kowa san waye Buhari
kowa in ji wannan zai san cewa yanzu akwai ajin dattawa biyu ko zuwa uku ma a yankin arewa
a tayi ma akwai goma ko dari amma dai mu mun huto mu ci muke yi
me kake sa ran in Allah da zai faru a wannan babban zabe na Najeriya karo na shida
in Allah ya so ya yarda da ikon sa za a komi cikin ikon Allah a gama lafiya.
Kungiyar dattawan da ya tun barkewar fitinar Benue ta rasa Paul Onongo gashi yanzu ta rasa Zangon Daura amma Farfesa Ango Abdullahi na kan bakansa na Atiku ya dace a gwada a wannan karo ba Buhari ba da aka ga irin kamun ludayinsa wanda Ango Abdullahi ya ce bai taka rawar gani ba. Nasiru Adam El-Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adam El-Hikaya dangane da zaben da yi a yau sashen Hausa na muryar Amurka zai gabatar da wani taron tattaunawa a babban ɗakin taro na Radio House da ke Abuja inda masana harkar zaɓe da tsaro da sauran batutuwa za su yi jawabi tare da amsa tambayoyi. Taron zai kankama ne da misalin karfe 10 na safe agogon Najeriya idan Allah ya kai mu. Allah ya bada ikon zuwa. Yanzu agogon nan na cewa 12 dare ne da minti 17 ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata muka fara duba batun halin da iyalan wani jami'in dan sanda suka shiga sakamakon kashe shi da aka yi a bakin aiki. Inda muka kawo muku wata zantawa da malama Hauwa Musa Muhammad wacce ƴan Boko Haram suka kashe mijinta a hari akan ofishin ƴan sanda a garin Fataskum jihar Yobe a shekarar 2012. Mai gidan Hauwa wato DPO Musa Muhammad jami'in dan sanda ne na yanki a Fataskum wanda ya rasa ransa yana bakin aiki sakamakon harin na ƴan Boko Haram. Cikin hira da filin ciki da gaskiya da malama Hauwa a makon da ya gabata ta faɗa mana cewa tun farko an bata kafin alƙalami naira 400 inda ta samu akai jana'izar marigayin. Bayan shekaru 6 har yanzu Hauwa ta ce sun kasa samun haƙƙin marigayin daga rundunar ƴan sanda da hakan ya jefa ta da yara cikin mawuyacin halin rayuwa.
Na je police headquarters ne dubidan daga wurin ne aka kai shi Yobe State din. Da suka ce suka gaya min duk abubuwan da za a yi in je Trust Fund Insurance. Na je suka bani papers na ciccika gaba daya. To na cika su ce na ce yaushe zai fita suka ce sai dai rinka contacting nasu ko ta waya ko rinka zuwa. To na kan je in dawo in yi waya su ce har yanzu haka dai har na zo na hakura tunda ba wani abin kirki kawai sai na hakura ne ma.
Gani irin halin da iyalan marigayin suka shiga Hassan mai na kaina ya tambayi malama Hauwa yadda take kallon hukumar ƴan sanda a yanzu sai ta ce
ni wallahi bana maganin su da daraja yanzu dan in naga ɗan sanda ma hanya kawai dai zan ci Allah sarki. Sai na tausaya musu mance to abin da ya same ni ya same mai gida na haka in ya same ɗaya daga cikin su haka iyalan su za su wahala. Da gaskiya.
Misali tunda shi mai gidanki ya bar yara misali a cikin yaranku sai wani ya ce zai shiga aikin dan sanda misali zaki ba da goyon baya?
Ko ya ce zai shiga na ce san dan ɗana babban yana da yace mama ni fa aikin irin aikin baba zan yi zan zama police. Na ce a'a police na ce ubanka ma kashe shi aka yi ina tsoron ma kada kashe shi din. Shi ma irin na uban ya shiga aiki.
A lokacin da muka zanta da Hauwa Muhammad tsohon babban spetin ƴan sanda Ibrahim K. Idris bai ritaya ba. Dan haka mai taimaka masa kan labaru Bala Ibrahim ya yi bayanin matakan da runduna kan ɗauka a irin wannan yanayi.
To da farko dai ina yi mata ta'aziyya. Allah ya gafarta wa mijinta, Allah ya sa ya huta Allah ya sa bakin wahalar kenan. Ina kuma ba ta tabbacin cewa matsalolin irin waɗannan ala kullu halin Inspector General ɗan sanda Ibrahim Kotun Idris yana daukan su da muhimmanci, musamman ma idan aka ce rayuwa ta shiga cikin wani hali a sakamakon rashin miji. Dole ne za a tausayawa wacce aka bari da ƴaƴa da kuma nauyi kala-kala a kanta. To abinda dama akan fara yi shine akwai kuɗi da ake biya na sallama. Wannan ba wai zai biya kuɗin rai bane, a'a zai dauke takaici da kuma nauyi na wani lokaci. Sannan kuma sauran abubuwa akwai tsari da ake da shi bisa shiri na pansho wanda ake bi ana biya lokaci-lokaci. Gaskiya an samu matsaloli da yawa waɗanda yake ana kokarin a shawo kansu. Yanzu haka a ƙasa, idan da ka lura lokacin da zaka shigo office ina, akwai table da aka bude, wasu suna nan zaune da wata mace da wani, ana bada form ana cikewa domin a tantance a kuma san su waye ma kamata a biya pansho. Idan an san yawan su, an san kuma adadin abin da za a biya su, wannan zai sa a yi shiri a tanadi abin da za a biya. Wannan ba za mu san halin da mijinta yake ciki ba kafin ya rasu, ko komai yana nan daidai ko ba daidai yake ba, amma za a yi bibiya da zummar ganin cewa an share mata hawaye nan ba daddewa ba.
Hajji Hawwa ta ce da farko an aika mata, ta zo ofishin wato headquarter ɗin sanda da ke da Matru, an ba ta naira 400 a watan Yulin shekara ta 2013, wato shekara ɗaya bayan rasu mijinta kenan. Wannan 400 na menene yalla?
Wato shi ana biyan irin wannan kuɗi ne kamar a Hausance ne za a ce diya ne, amma ba diya bane, ba za ka iya biyan kuɗin rai ba. Ana biyan wani abu ne domin a cire raɗaɗin mutuwa ga waɗanda suke magada. To shine abin da ake biya karan farko. Kuma saboda halin da aka shiga ciki yanzu na matsaloli da ake da su tsakanin ƴan sanda da ƴan majalisa da gwamnati da ƴan majalisa, ya sa wasu abubuwan ba a same su akan lokaci ba, har yanzu ana jira. Akan haka ne shi wannan Inspector General Ibrahim K. Idris yake kokarin cewa gidauniyan nan da ake so a kafa ta tallafawa ƴan sanda ta tabbata. Yana so ya ga a lokacin sa an tabbatar da wannan abu. Kusan kawo yanzu ina jin za a iya cewa an ci ƙarfin maganar kashi 7 daga cikin 10 an gama. Muna kyautata zaton, muna ƙarfafa a zato cewa kafin ƙarshen shekara za a sanya hannu akan wannan doka wacce za ta ba da dama a samu kuɗaɗen da za a riƙa biyan irin waɗannan mutane.
Idan muka duba cewar da farko bayan an ba ta wannan kuɗin, an haɗa ta da su wannan Trust Fund Insurance, sun ba ta form ta cike, suka ce ta dawo gobe, ta dawo jibi, tun daga lokacin shekara da shekaru abin da ya faru. Kamar wannan akwai wanda za ka ci a kai?
Eto, wato lokacin da duk mutum ya korafi ta bakinsa ka ji, sai ka yi kuma bincike ka ji ɗaya ɓangaren. Wani lokaci akwai matsala wajen cike bayanan da ake bukata. Ai hatta ma'aikata za ga wani lokaci suna kukan cewa ba a biyan su akan lokaci. Yayin da ka je ka binkita sai ka ga cewa bayanan da ake so su bada ne ba su bada daidai ba, kama daga suna ko lambar account na banki ko kuma gurin da abin ya faru da irin waɗanda aka rubuta sunayensu. Yayin da mutum yake da rai akwai abin da ake cewa next of kin, za ka rubuta sunan wanda zai gaje ka idan wani abu ya same ka. To wani lokaci ana samun sabani, ban tabbatar ba, wannan zamu bincika da zummar ganin cewa an bi mata haƙinta da gaggawa. To tayu akwai matsaloli a tattare da bayanan da aka shigar, amma idan an shigar da bayanan kamar yadda ya kamata, ya kasance abin da ake jira kawai a samu kuɗin nan domin a biya ta, to ina ma alƙawarin cewa za a gaggauta yin haka, domin na san cewa Inspector General ɗan sanda Ibrahim K. Idris baya sanye a gwiwa irin akan irin waɗannan abubuwa.
A ƙarshe ɗaya daga cikin abin da ta ce yake tayar mata da hankali shi ne, bayan mijinta ya ɗauke shekara da shekaru yana aikin ɗan sandan nan, bayan rasuwansa babu wani daga hukumar ƴan sanda da ya ji musu ta'aziya ko wasiƙa ko wani abu. Me za ka ce akan wannan?
To ka san aka ce in dambuwewa baya jin mai. Ala kulli halin za ka ga abubuwa musamman waɗanda suka shafi wannan ta'annaci na Boko Haram sun jefa mutane cikin galabaita da gigita a rayuwa da yawa. Hatta a samu ma lokacin da za a je a yi ta'aziya, wani lokaci yana wahala. Ko yau ɗin nan mun yi mitin akan halin da aka shiga saboda abin da ya faru a Matale, ana so a ga yadda za a tura tawaga ta musamman ta je wannan yanki, a ga yadda za a kai dauki na musamman domin a ƙara kare rayuwar mutanen da suke wannan yanki. To waɗanda suka mutu a wurare da yawa, wasu ana wakilta ko kwamishinan ƴan sanda ko mataimakin kwamishinan ƴan sanda ko kuma wani babba gwargwadon abin nan. To amma yanayin da gurin yake ciki ne yasa aje yin ta'aziyar ma wani lokaci jidali ne, ba wai ba a so aje bane, a'a taron ma aje sai kaga ya ƙara tada hankali. Banda zuwan wannan gwamnati da aka fara samun zaman lafiya, wallahi zuwa yankin ma ya gagara, tamkar zaka je bakin daga ne. Wannan ba yana nufin ba a so aje ba, a'a dama ne ba a samu ba saboda halin da ake ciki ba, amma duk da haka za mu yi kokari mu ga cewa an yi aike domin a kwantar mata da zuciyarta, a kuma tabbatar da cewa mijinta ya mutu ne a cikin aiki, ya yi mutuwa kusan a ce ta shahada. Ana alfahari da irin waɗannan mutane, kuma akwai kokari da ake na ganin cewa ba a manta da su ba.
To a ƙarshen ƙarshe, na san ba ita Hawwa Musa Mama bane kaɗai ke da irin wannan ƙorafin, akwai irin su dama daga cikin iyalan ƴan sanda suka kwanta dama bakin aiki, wani sako za ka ba su a ƙarshe?
Sakon dai shi ne su ƙara haƙuri. Waɗanda suka mutu a bakin aiki, muna musu fata cewa can ɗin za tafi nan daɗi. Waɗanda kuma suka bar ƴaƴa da mata, muna musu fata cewa Allah zai shiga cikin lamarinsu, Allah ya ɗaukaka abinda suka bari a baya, Allah ya sa su kuma rayuwarsu tafi mata wanda suka gabata kyau.
Kakakin tsohon Sufeto Janar na ƴan sandan Najeriya Bala Ibrahim kenan, a lokacin da muka zanta da shi kafin Ibrahim K. Idris ya ritaya. Filin ciki da gaskiya yana miƙa godiya ga Bala Ibrahim da ma shi kansa tsohon Sufeto Janar ƴan sandan Najeriya Ibrahim K. Idris, bisa ƙoƙari da nuna dattako ga duk wani batu da wannan fili ya kawo kuma ya shafi rundunar ƴan sandan Najeriya. Muna kuma yi wa sabon Sufeto Janar Muhammad Abubakar Adamu addu'ar Allah ya bashi damar sauke nauyin da ya rataya a wuyansa, da kuma fatan samar da tsarin da ya kamata ga iyalan jami'an ƴan sandan da suka sadaukar da rayukansu domin ganin ƴan Najeriya sun samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa baki ɗaya. Idan Allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu amaladin Hassan mai na kaina, ni Sarfi Hashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya.
Kuma da Allah yanzu kuma ga wata sanarwa.
Talaka kabar kuka a ƙuri'ar ka yancinka, ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Yayin da zaben Najeriya ke ta fara na 16 ga watan Fabrairu na shekara ta 2019.
Mun ce babban abin da za mu ba ƙasarmu shi ne zama lafiya da wadata.
Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alƙawari, sun cika alƙawari.
Sashen Hausa na Muryar Amurka ba zai bakku a baya ba, zai ba kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumudumin su.
Muryar Amurka daga Kaduna.
Muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Sashen Hausa na Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyonmu da talabijin da sauran shafukanmu na sada zumunta.
Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya. Sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafinmu na Facebook akan abubuwan da ke wakana.
A ranakun zaben kuma, a maimakon shirinmu na rabin sa'a da aka saba, za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya domin sanar da ku wainar da ake toyawa.
Don haka sai a kasance da Sashen Hausa na Muryar Amurka.
Duniya a tafin hannu.
Yanzu kuma ga labari a takaice.
Dakarun rajin kare demokradiyya a Syria masu samun goyon bayan Amurka sun ce sun sake kwace yankuna 41 daga hannun mayakan ISIS. Gwamnatin Amurka na fuskantar gabatowar wa'adin ranar Juma'a na samar da kudaden tafi da harkokin gwamnati.
To madalla masu sauraro, da aka kawo ƙarshen shirin sai kuma cin anjima da hantsi. Kafin nan bar mu taya wato mu yi kasakon taimuna ga Malam Nuhu Alhaji, muna daurin wato nadin sarauta da za a yi masa ta sarkin Hausawan biyu a yau Litinin, wanda sarkin biyu Alhaji Umar Mustafa Ali zai masa Allah ya taya jagoranci. A madadin kowa da kowa a nan Sashen Hausa na Muryar Amurka, Mahmud Dalo ke cewa ku huta lafiya. Daga nan Sashen Hausa na Muryar Amurka, birnin Washington DC.
Afrique, le monde aujourd'hui.